أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na ranar 27 ga watan Ramadan a wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta 1438 wadda ta yi daidai da ranar 22 ga watan 6 ta shekara ta 2017 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 70 a cikin tafsirin alqur'ani da muke a cikin suratul isra wanda muke a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka a wannan masallaci na Al-Qur'an a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mana wannan Allah ya kara masa kariya da tsari da albarka zamu amsa tambayoyi wanda suke saukaka wannan yace da Allah ina son ayi mana bayani akan salatu tasbih tare da bayanin yadda ake yin ta tambayar kenan salatu tasbih gaskiya dai an sha amsa wannan tambayar amma a takaice ita salatu tasbih ɗaya daga cikin salloli ne da an bazanta ya zo a cikin sahihi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Dawud ya ruwaito shi da sauran littafan sunan kuma malamai sun yi sabani akan hadisin akwai waɗanda suka raunana shi akwai ma wanda suka ce hadisi ne kirkirar sa akai ba su ma yadda da hadisin ba kwata-kwata sannan kuma akwai taron malamai da dama da suka inganta shi daga cikin waɗanda suka inganta wannan hadisin daga cikin magabata akwai Imam Ahmad ibn Hanbal akwai al-Imam Al-Hafiz ibn Hajar Al-Asqalani da al-Imam Suyuti da kuma a cikin malaman wannan zamani ko da yake da ya rasu akwai al-Imam Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani malamin hadisin wannan zamani shi ma ya inganta wannan hadisi saboda haka hadisi ne wanda yake ya inganta da hanyoyi daban-daban da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masallar ya koyar da babbansa Abbas wannan sallah yace bana kebance ka ba bana baka wata kyauta ta musamman ba sannan ya koya masa wannan sallah wadda raka'a hudu ce yace yayi bayan kowace raka'a bayan karatu ma'ana karatun Fatiha da sura zai yi tasbihi sau 15 shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan shine yafi yawa a riwayoyin wata riwayar an kara da wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma wanda suka fi yawa shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yayi sau 15 yana tsaye sau 10 in yayi ruku'u in ya dago daga ruku'u yace rabbana walakal hamd yayi sau 10 in yayi sujada yayi sau 10 in ya dago daga sujada tsakanin zama biyu yayi sau 10 in ya sujada ta biyu yayi sau 10 sannan ya dago ya zauna yayi sau 10 sannan ya sake tashi yayi Fatiha da sura yayi kamar yanda yayi haka a raka'a ta biyu ma in yayi zaman in ya dago daga sujada ta biyu ya sake zama amma ba zai tahiya ba tunda ita wannan sallar ba an bace tahiyarta ba sai a zaman karshe saboda haka zai yi kowace raka'a zai yi waɗannan tasbihi sau 75 zai zamanto yayi sau 300 kenan gabaki daya a cikin rak'o'i guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kana da iko kai ko da sau daya idan kana da iko kai kullun kai in kuma kana da iko kai kowace juma'a wato sau daya a sati in kana da iko kai sau daya a kowane wata in kana da iko kai sau daya a kowace shekara in ma ba za ka iya ba kai sau daya a rayuwarka saboda haka musamman yan uwa da suke itikafi sai fi iqtinamin wannan dama in san da dama daga cikin mutanen kirki wanda in sun shiga itikafi a kullun sai sun yi salatu tasbih domin wato neman rayar da waɗannan lokuta da ayyukan ibada saboda sallah ce wadda take idan mutum yayi kamar yanda yazo a hadisin Allah madaukakin sarki zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da abin da ya jinkirta saboda haka bayan an karanta Fatiha da sura a ruku'u kafin ayi ruku'u a tsaye bayan mutum ya karanta Fatiha da sura okay akwai ishtiba a cikin bayanin nan bayan mutum ya karanta Fatiha da sura sayayi wannan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau goma sha biyar in yayi ruku'u maimakon yayi subhana rabbiyal azim sayayi wannan tasbihin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar in ya dago daga ruku'u yace rabbana walakal hamd sayayi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau goma in yayi sujada ba zai yi subhana rabbiyal a'la ba ko wanda daga cikin alfazul tasbih sayayi wannan tasbihin tunda shi ma tasbihi ne haka in ya dago daga ruku'u ba zai yi rabbighfirli ko addu'ar da ake tsakanin sujada ba sai yayi wannan tasbihin sau goma wa hakaza har ya gama in ya gama a zaman sa na karshe shine zai tahiyya ya salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yayi addu'a bayan wannan addu'a da yayi in yayi sallama zai iya sake wata addu'a tunda wannan ma ya zo bayan mutum yayi sallama daga sallah yayi yayyabo ga Allah yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan yayi addu'a wannan ita ce a takeice wannan ita ce salatul tasbih riwayoyi sun dan saba a wadansu riwayoyin ana fara tasbihin ne kafin a wata riwayar ana fara tasbihin tsayuwa ne kafin ayi karatu na Fatiha da sura amma wannan in mutum yayi kowace yayi wannan din yayi wannan idan yayi waccan wadansu idan mutum ya tsaya ya duba ganin cewar wato a cikin sigogin du'aul istiftah akwai sigogin tasbihi kuma wata du'aul istiftah tana zuwa da subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk kuma tana zuwa da alhamdulillahi kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila to dan suna ganin akwai munasaba da wannan kan cewa mutum ya fara da tasbihin kafin yayi qira'a ko wace mutum yayi zaka iya farawa da tasbihin sau 15 sannan kai Fatiha da sura sai ya zamanto wannan tasbihin da kai kamar shine zikirin istiftah kamar inda ake addu'ar bude sallah kamar haka sai kenan ko kuma kai bayan tasbihi din wallahi ta'ala a'lam babu lokaci babu inda yazo ba an baci lokaci ba ko yaushe ko wace sa'a ta dare ko ta rana daga cikin sa'o'i da suke masu albarka wanda ake yawan gafala daga gare su musamman yanzu yanda ake dan samun tazara shine bayan shigar lokacin azhar kafin ayi sallah azhar lokaci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake raya shi da sallah yana cewa ana bude kofofin sama kuma ana amsa addu'a a lokacin yanzu kun ga zawal ana yi wajen 12 da minti 28 ko wajen 12 da minti 28 lokacin azhar yake shiga to mun yi maladanan mu uzuri saboda yadda kamata a ce daga lokacin muhtar ya shiga ai kiran sallah ina Tirmidhi daga lokacin muhtar ya shiga ai kiran sallah to amma saboda uzurce yawanci sai gab da lokacin iqama akan yi kiran sallah to amma tunda ana da agogo kuma ga lokacin da ake shiga daga wannan lokacin daga zarar zawal ya shiga to lokaci ne mai albarka mutum ya zabi lokaci irin wannan domin yayi irin wannan sallah saboda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana bude kofofin sama kuma ana amsa addu'a dan haka ina so a daukaka aiki na ya zuwa ga Allah a wannan lokaci to kaga kwadaitarwa ne akan mutum yayi sallah a wannan lokaci saboda al-asl a wajen sallar al-asl a wajen irin waɗannan salloli mutum yayi shi kadai amma dukkan sallar nafila ya halatta a yi ta a jami'i amma matsawar bai zamanto kan cewa taro ake ba ba a yi taro a yi ta ba sai ta zamanto bid'a kamar in ya hadu ittifaqan ne kamar yanda wani daga cikin sahabbai ya je ya samu sayyidina Umar a gida yana walaha yana sallar duha sai ya salla tare da shi amma a ce mutane za su rinka zuwa masallaci a hadu dan ayi salatul duha ko a hadu dan a zo ayi salatul tasbih to wannan zai zama bid'a dan magabata ba su yi haka ba amma kamar a ce ittifaqan ne ya hadu ya faru mutum yayi al-asl a cikin irin waɗannan asali a cikin irin waɗannan ayyuka na ibada mutum ya kebance tsakaninsa da Allah shi kadai yayi ba zai yi mu amsa sauran tambayoyin ba gashi kuma mun dun faro rufe tafsirin mu saboda lokaci kuma akwai dan bayani da za a yi sai in Allah ya kai mu gobe insha Allah a amsa sauran tambayoyin bayanin da za a yi shine akwai hukumar inshoran lafiya ta ƙasa wadda sun fitar da tsarin an yi tsarin inshoran lafiya dinnan na ma'aikata kuma ake so al'umma ma su haɗu su yi abu ne na taimakekeniya to sun zo suna da wato sako da za su isar sun neme a ba su dama su isar da wannan sako a gare mu. Zan kirawo shugaban nashiyar jihar Kano Alhaji Muhammad Alhaji Muhammad Isiyako a ɗauko masa kujera mana sai yayi dan yayi bayanin kafin mu yi karatu insha Allah. Ina kuje ga kujera can ga wacan kujera can
Thank you.
So alhamdulillah jama'a kun ji bayani wannan sau dayawa idan aka yi batun inshora abin yana so sama al'umma rai na musulmi saboda abin da ya shahara na haramcin inshora to amma yanda aka fitar da wannan tsarin ba tsarin inshora bane wanda yake wannan haramtaccen tsarin inshora haramtacce shine wanda kamfanin inshora zai yi cewa ka rinka bada kuɗi idan wata kasada ta same ka za su dauki nauyin ka in bata same ka ba kudin ka sun mula to wannan gharar ne tunda cin riba ne ciniki ne amma wannan asusu ne ake kafawa saboda haka tunda asusu ne kowa musahama yake yana bada wato tallafi ne ga kansa da kuma ga sauran jama'a su da suke cikin asusu saboda haka wannan ba kasuwanci bane taimake keniya ne to shi ko taimake keniya ko an samu kasada da garari babu laifi ka sa kudin in ka bukatu da kudin ka ko da bai kai ba kudin sauran mutane za su hadu su maka tallafi in baka samu ba wanda ka bayar da shi ga wanda yake bukata shi ai masa saboda haka abu ne wanda kai fi sabilillahi shine ma'anar sundo shine ma'anar asusu asalin wannan hadisin Abu Musa al-Ash'ari ne a cikin Sahihul Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutanen kabiral ash'ariyun sun kasance idan suna tafiya sai guzurin su ya kare ya kusan karewa ko kuma suna gida suna zaune a Madina sai abincin rumbun su ya taso karewa sai su ce kowa ya fito da abin da yake da shi sai a sanya shi a katon irgi kun san irgi ai ko fatar saniya katotuwa sai a zube abincin a ciki sai su raba shi daidai wa daida mai kadan ya kawo mai da yawa ya kawo abinda aka samu kowa ya kawo an yi asusun sai a raba shi daidai wa daida kowa ya samu fa'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayabe su yace hum minni wa ana minhum suna daga gare ni nima ina daga gare su saboda wannan taimakekeniya da suke ma junan su wannan shine asali na wato inshora ta taimakekeniyar juna wanda da shine malamai suke fatawa kan irin wannan inshora babu laifi mutane su yi to kuma musamman gwamnati da take da haƙƙi akan bayar da hidimar lafiya ba za ta iya bayarwa yadda ya kamata ba amma za ta iya gudumawa mai karfi wannan gudumawa da za ta bayar ta sa sharadi shine mutane su taimaki kansu in aka samu taron mutane mutum 1000 to ita kuma za ta jefa nata a ciki amma wanda yake bai shiga cikin wannan tsarin ba zai bada ta sab gudumawar ba to sai dai ya je ta kashe kudi a asibiti amma in ya bada wannan gudumawa aka bashi wannan kati duk abin da zai same shi na rashin lafiya wanda yake zai je ko zazzabi ko ciwon kai ko typhoid Allah ya kiyaye ko diabetes Allah ya ba mu lafiya baki daya sai ya je a bashi magani kai in har ma abin da zai kai za a yi masa operation ne shi ma ana yi ko duk ana yi primary da secondary duk ana yi idan Allah ya baka lafiya shekara daya ba abin da ya same ka to wannan 300 da kai da ka bayar sau 12 3600 da ka bayar ta zama sadaka wani bawan Allah wanda shi mara lafiya ne zai amfana da wannan in kai kuma ka amfana amfaninka yafi 3600 ka karbi sadaka daga wajen wanda shi ba shi da bukata ko daga wajen gwamnati in abin da ka bayar rabi ne sauran ka bayar sadaka saboda haka yayin da ake kafa wannan asusun wajibi ne su wanda za su kafa asusun su ga su tabbatar kan cewa asasin wannan akadin da ake akadi ne na tabarru'i agani a wato mu'amala ce ta taimakekeniya da juna ba ciniki bane dan kare dan inshoran shi yasa kun ga ma tambaye farko da nayi musu shine akwai HMO akwai kamfani suka ce mun ba kamfani nace to alhamdulillah ba kasuwanci bane saboda tunda wannan majalisi ne na shari'a dole abin mu tabbatar ya dace da shari'a kafin a bari ai bayani saboda haka a bisa kuma na karbi takardun da suka kawo na karanta ban ga wani abu wanda ya saba shari'a ba a ciki insha Allah dan haka wannan jama'a ya kamata a yi mu haɗu da junan mu mu yi irin wannan taimakekeniya da juna shi muka kasa yanzu dan Allah ku duba ku ga yanda muke in babu kaga mutum kowane gida ya haka bohol alhali kuma mai bohol daya zai iya bayarwa gidaje 10 na unguwa kowane gida yana da nasa generator sai shi la sharika lahu bayan kuma da zai iya daukan wannan generator sai su hada kudi duk mutanen unguwa da shi za a yi sabis da shi za a sai diesel sai ga gidaje wajen 10 ko 20 sun samu amma kowa sai shi sai kansa ba ma san mu yi taimakekeniya da juna haka zalika a kasuwa haka za ka gani kowane kanti da generator sa kasuwar ta cika da kara da zafi da hayaki wanda yake da an yi tsari waɗansu su ɗauka na taimakekeniya da juna duk da ba a samu wannan ba to ana yi ko to alhamdulillah to haka ake so ma an gani to bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإيمانهم ومن أوتي كتابه بيمينه وأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا
نعم الله جل وعلا يقول ولقد كرمنا بني آدم والله حقيقة lallai mun girmama bani mun girmama dan adam bil adama wato ƴaƴan annabi adam sune jinsin mutane wa hamalnahum fil barri wal bahr kuma mun dauke su a cikin sarari da kuma a cikin teku a cikin sarari wato akan dabbobi da ababan hawa da suke tafiya a doran kasa a cikin teku kuma shine a cikin jiragen ruwa wa razaqnahum min at-tayyibat mun kuma azurta su daga dadadan abubuwa وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا من فيفيتا سو akan dayawa daga wadanda muka halicce su fifiko wanda yake mabayyani wato fifiko na karara wannan ayar kwadaitarwa ce da zaburarwa akan godiya yayin da Allah yake wa kanal insanu kafura mutun ya kasance mai yawan kafirci ne to sai Allah madaukakin sarki ya bayyana abinda zai sanya mutun wato ya fita daga wannan tafarki na kafirci ya saba wannan dabi'a tasa wanda take shaydan yake amfani da ita ya sanya shi ya tawaye ga Allah ya butulce mu Allah sai Allah ya kwadaitar da mu ya zaburar da mu akan abin da zai sanya mu wato mu godiya ga ni'imomin Allah shine Allah madaukakin sarki ya ambaci abubuwa guda hudu anan abubuwa guda biyar a cikin wannan ayar wanda ya zamanto ya bama bani adam bil adama ya basu miza wanda take sauran halittar Allah basu da ita na farko at-takrim at-takrim shine shi jinsin dan adam mai girma ne a wajen Allah jinsin dan adam mai girma ne dan haka ne idan dan adam ya mutu sai an binne shi ko ba mutum bane in ya mutu ko ba musulmi bane in ya mutu kar a bar gawarsa ta zamanto wato a ungulu da sauran dabbobi sun zo suna ci kuma Allah ya kimsa ma mutum cewar yana binne dan uwansa mutum ba kamar sauran dabbobi ba da za su bar kansu sai dai ya zamanto wato sun zamanto mushe sun rike. Yana daga cikin girmama dan Adam da Allah madaukakin sarki yayi shine cikin dukkan halitta shine kadai ya bashi hankali, wanda hankali din nan shine wanda da haka ne zai san zai san daidai da ba daidai ba, amfani da cuta, alheri da sharri, duk wani abu wanda duk wani sauran halitta Allah bai ba su wannan hankali ba. Shi hankali misalin baya wadatarwa ga mutum ya gano abubuwa waɗanda suke shine zai tabbatar masa da tsira 100% ta kowane hanya. Dole akwai abinda hankali ba zai iya ganowa ba, shi yasa aka karfafa shi da shari'a, aka aiko manzanni domin akwai abinda hankali ba zai iya kaiwa ya zuwa gare shi ba na sanin sifofin Allah da sauransu. Shi shari'ar annabawa kamar rana ce, hankali kuma kamar ido ne, sai da ido rana za ta amfane ka, idan ba ka da ido ko da rana ko ba rana duk ɗaya ne a wajen makaho. Amma wanda yake da ido idan babu rana idan nasa ba zai amfane shi ba domin ba zai gani ba. To haka zalika in mutum yana da hankali in babu shari'a ba zai gane tafarkin tsira ba, dole sai da shari'a. To wannan yana daga cikin girmamawar da Allah ya yi ma dan Adam. Abdullahi dan Abbas yace daga cikin girmamawar da Allah ya yi ma dan Adam halittarsa, kamar yadda Allah ta'ala yake laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, mun halicci mutum a mafi wato mafi kyawun wato tsayarwa tsayuwa, yanda yake ƙam dukkan wata dabba a kifa take, amma dan Adam shine a tsaye. Ka duba kowace dabba da mai tafiya mai jan jiki da mai tafiya a kafa biyu da mai tafiya a kafa hudu duk za ka ga a kifa take, amma dan Adam shine kansa na sama. Dukkan wata dabba sai dai ta ci abincinta da baki, amma shi dan Adam zai ci abincinsa da hannu. Wanda duk ya kusance shi daga cikin dabbobi shine yake wato yake da wani abu wanda yake miza. Sannan dan Adam shine kadai wanda ya san yayi tsafta, shine kadai wanda ya san yayi amfani da abubuwan da Allah ya halitta domin ya gina domin ya sarrafa abinda zai ci. Sauran dabbobi ko haka za su ci abu danye, dan Adam shine wanda yake zai tsaya ya shirya abinda zai ci. Kuma in ka kula yayin da dan Adam yake dada ƙara samun wato ci gaba da wayewa, yayin nan za ka ga abincinsa yana zamantowa launi daban-daban. Duk inda aka ci abincin 'yan birni da abincin 'yan ƙauye akwai bambanci, ko ba haka ba? To duk wannan yana daga cikin takrim da Allah ya yi ma dan Adam. Fuskokin suna da yawa da malaman tafsiri suka faɗa, ta fuska ɗaya kenan. Fuska ta biyu, wa hamalnahum fil bar, Allah ya ce mun ɗauke su wato mun sanya mun ba su abin da yake za su rinka hauhawa suna tafiya a kai, saɓanin sauran dabbobi su sai dai su tafiya ko a ɗaura musu kaya. Amma ɗan Adam aka hore masa wato dabbobi da hanyoyin tafiya da hanyoyin ɗaukan kaya na zamani da wanda da ake ta yi na al'ada. Haka zalika na uku shine wa hamalnahum fil bahr, mun ɗauke su a cikin teku, shine a cikin wa hamalnahum fil bar, mun yi wannan wa hamalnahum fil bahr shine a cikin teku, a cikin jiragen ruwa, wanda a cikin wannan za mu ɗauki kuma abinda Allah ya ambata a cikin suratul Nahl, wa yakhluqu ma la ta'lamun, yana halittar abinda ba kwa sani, shine ɗaukan su a cikin sararin samaniya. Duk wannan jinsin abinda Allah ya fifita dan Adam da shi ne. Sannan na uku, wa razaqnahum min at-tayyibat, muka azurta su daga dadadan abubuwa wanda za su sanya rayuwarsu ta yi daɗi. Dadadan abubuwa ba kawai na ci ba, na tufafi da na zamantakewa da na gidaje kyawawa, duk wani yana daga cikin dadadan abubuwa da Allah ya azurta dan Adam da su. Sannan na biyar, tafdil, fifiko. Tafdil daban yake da takrim. Takrim a cikin shi jinsin dan Adam mai daraja ne, mai martaba ne. Tafdil kuwa shine ya fifita shi akan sauran halitta. Fifiko wanda yake mabayyani shine ma'anar tafdila din, mazdarin da yake ta'kidi shine fifiko wanda yake na gaske, wato nesa ba kusa ba. Allah ya fifita dan Adam akan sauran halitta. Waɗansu sun kafa hujja da wannan ayar akan cewar Allah ya fifita dan Adam hatta akan mala'iku, duk da yake sun yi tafsil sun ce salihan bayi, annabawa da salihan mutane sun fi fifiko bisa mala'iku. Waɗansu malamai sun ce wannan matsala ce da bai kamata mu tsaya muna tunani akan ta ba, waye fa wani Allah ne ya fi sani. to amma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace da haka yayi tunani amma sai yaga matsala ce asariya salafiya sahabiya wato tana da tushe kuma matsala ce salafiya tana da magabata kuma matsala ce sahabiya sahabbai sun tautauna ta dan haka yace to bari zai kawo saboda haka ya kwararo dalilan sa ku duba abinan majmu'ul fatawa juz'i na 4 inda ya kwararo bayanan sa nan ma ƴan uwanmu da suka yi tahqiqin tafsirin Sheikh Abdullahi sun kawo khulasar dalilan da kowanne suka faɗa mu'tazila sune suke cewa mala'iku sun fi mutane hatta annabawa a wajensu mala'iku sun fi annabawa amma ahlus sunna sun tafi akan cewa annabawa da salihan mutane sun fi mala'iku daga ciki akwai magana Abdullahi ibn Salam yake cewa Allah bai halicci wani halitta da yafi daraja a wajensa ba irin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wala jibril wala mika'il yace wala jibril wala mika'il wanda aka halitta an hore masa yana abinda Allah kawai yace masa yayi ba kamar wanda Allah ya sanya masa tafarkin da zai yi zabin daidai ko ba daidai ba su mala'iku horarru ne kamar wuta kamar rana da wata to wannan dai mas'ala ce wanda take tunda babu nassi sarihi hadisan ma da suka zo akwai magana akan su amma kamar yanda Sheikhul Islam yace sahabbai wato an samu maganganun sahabbai sun tattauna dan haka duk abinda sahabbai suka yana da asali yana da tushe dan haka babu laifi mutun ya tsaya ya duba sauran dalilai wannan dai shine khulasar abinda yake mafi rinjaye daga maganan malamai shi Sheikh Abdullahi dan Fodiyo ma ya rinjayar a cikin tafsirin sa kifayatul du'afa ya ambata yace wato salihan bani adam da annabawa sun fi matsayi sun fi fifiko wajen Allah a bisa mala'iku to sannan Allah madaukakin sarki yace yauma nad'u kullu unasin bi imamihi wannan domin Allah ya nuna cewar yauma nad'u kullu unasin bi imamihi ka ambata wato ranar da muke kiran kowanne mutane da jagoran su faman utiya kitabahu bi yaminihi wanda aka bashi littafin sa a hannun sa na dama fa ulaika yaqra'una kitabahum to wadannan za su karanta littafin su wala yuzlamuna fatila ba za a tawaye musu ba koda wato sirrin zaran nan ne dake tsakiyar kwallon dabino wato komai kankantar cuta ta waya ba za a tawaye musu ba wa man kana fi hadhihi a'ama wanda kuma ya kasance makaho anan wato a cikin wannan ita ce duniya fa huwa fil akhirati a'ama to shi ma a lahira makaho ne wa adallu sabila kuma mafi bacewa ga turbar gaskiya wannan nunawa ne kamar yadda Allah yake ya fifita bani adam akan daiwa daga cikin halittar Allah fifitawa yanzu inda ka gani ya zaka kamanta dan adam da jaki ya zaka kamanta dan adam da saniya shi yasa ma zaka ga yana daga cikin zagin bani adam da suke yi tsakanin su cewa mutum dabba saboda ana ganin dan adam aka mai da shi dabba wato an gama kare masa shi yasa kuma yayin da Allah ya bayyana wulakancin kafirai sai ce ulaika kal an'ami balhum abal wadannan tamkar dabbobin ni'ima ne wato su ne shanu da raquma da raguna da awaki balhum abal bal sun fi bacewa ma daga tafarki to wannan kaga fifikon dan adam ne in ka duba dukkan halittun dake bayan kasa dan adam ya fita daban to anan duniya kenan to a ranar lahira fa akwai fifikon daraja a can ba da halitta bane ba da kama bane ba da jinsi bane da imani ne da aiki na gari shi yasa sai Allah ya faɗa ka ambata ranar da zamu kira kowanne mutane bi imamihi wajen imamu an fassara shi da fassara guda hudu mafi rinjaye shine wanda na ambata shine zabin Sheikh Al-Amin Ash-Shinqiti da su Ibn Ashur kuma ma ka gare shi Sheikh Abdullahi ya karkata gare shi cewa al-imam abinda ake nufi jagora za a kira ko shine fassara ta farko ma'ana kowace al'umma za a kira ta da shugabanta in annabi ne a kira ta da sunan annabinta a ce ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ina ummatu Musa ina ummatu Isa ina ummatu Salihu haka za a kira da haka za a kira mutane ba da kabila ba da dangi ba to haka zalika idan shugaba ne a bata sai a ce ina mutanen Fir'auna kamar yanda Allah ya ce yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar zai yi jagorancin mutane zai shugabanci mutanen sa ya gangara da su cikin wutar jahannam ina mutanen Karuna ina mutanen Amr ibn Luhay, duk wani shugaban bata da ya samu mabiya. Saboda haka ku daina samari, ku daina wannan American Idol din, kar ya zo ya zamanto muku shugaba ranar alkiyama, ya raba ku da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wataƙila ƙananan dujalai ne, dujal ya riga ya turo su, dujal yana da masu masa wato sharan fage, ya turo su dan su zo su fatar da dan su zo su samu wanda yake in ya bayyana za a bi shi gabaki daya. Irin su yanzu gashi nan mahalla rabawa ma sun yi Arabian Idol, wanda yake gwani wajen rawa ko wajen waka ko wajen iya fitsara, shi za a dauko wai an mai da shi idol, ma'ana ya zamanto ramzi, alama ta cewa ya zamanto gwarzo. Kwanan nan za ku ga kan cewa mu ma za mu so mu sai ga an fara ana kwaikwayon su. Ba za a nemi gwarzo ba a wajen ilimi, yayin da suke yi din su suna yi, domin suna da kujera ta gwarzo, suna da Nobel Prize ga wanda ya fice. Amma mu ba za mu dauko wa'incan abubuwan ba, abinda za mu dauko na sharholiya shi za mu dauko. To gashi Allah ya nemi mana gargadi, za a kira kowanne mutane da jagoransu. To kar ka zamanto kana cikin mabiya bata, ya zamanto jagoranka ba Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ba, jagoranka irin su Bob Marley ne, irin su Elvis da sauransu. Rikila za ku ce ni dan kauye ne Elvis, an gama in 1960 ne suke yin Elvis da yan balma, duk su ne dai waɗanda suke, duk wanda za ka bi ya saba akan saban Allah ya zamanto shugabanka a cikin bata. Wannan ma'ana ta farko kenan. Ma'ana ta biyu, imamu an ce shi ne annabi. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Annabi shi ne, kowace al'umma a kira ta da annabinta. Wannan yayi kama da kauli na farko. Ma'ana ta biyu shi ne littafin aiki, kamar yadda Allah ta'ala yake wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Komai mun kiyaye shi a cikin littafi mabayyani. Imam anan yana nufin kitab. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu yawma fi unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura. Alkitab shine littafin aiki din, shine imamin mubin. Saboda haka yawma nad'u kullu unasin bi imamihim, yayin da zamu kira kowace al'umma da littafinta, da littafin aikinta na alkhairi ko na sharri. Kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa tara kullu ummatin jafiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha alyawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Kaga kowace al'umma a gurfane, a durkushe ake ranar alkiyama. Kowace al'umma za a kira ta zuwa ga littafin aikinta. Ma'ana ta biyu kenan. Ma'ana ta karshe shine littafin shari'a. Kowace al'umma za ta zo da littafin shari'ar da aka aika mata. Saboda haka kenan ummatud da'wa ake nufi, ba ummatul ijaba ba. Saboda haka kaga wannan al'umar dukkan waɗanda suka zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to alqur'ani shine littafin su, ko sun yadda da shi ko ba su yadda da shi ba. In sun yadda da shi su zamanto su ne wanda alqur'ani zai musu jagora zuwa ga aljanna, in ba su yadda ba alqur'ani ya tunkuɗe kiyaye su zuwa wutar jahannama. To sannan Allah madaukakin sarki yace wa man kan faman utiya kitabahu bi yaminihi. To idan aka kira su, wannan zuwa wajen hisabi ne, za a kira su da shugaban su. To bayan an yi hisabi, to sai kuma marhalar raba littafi. Sai ce to duk wanda aka bashi littafin sa da hannun damansa, wato sabo ya zamanto ashabul yamin, wanda dama a wajen sa ita ce a basso, shi yasa ake so koyaushe ka saba komai na kirki ka yi shi da dama, komai na kirki ka yi shi da dama. Sha'anin daman nan muna wasa da shi. Zaka ga yara ana koya musu cin abinci da hagu, saboda an kai su makarantar da tarbiyyar da aka koya kenan. Allah ne ya tsirar da mu. Mu ma lokacin da muka je farkon kai mu irin makarantar secondary school, irin inda aka kai mu, haka aka koya mana cin abinci, ka rike fork da hagu, ka rike knife da dama. Haka ake koya, wai da hagu ake cin abinci, koyarwa ake. Wato ko kai ba bahago bane sai an saka ka zama bahago. To shi ko musulunci ya nuna mana mai amfani da dama. Annabi sallallahu alaihi wasallam daman sa ita ce ga abincin sa da abin shan sa da kuma wajen duk ayyukan alkhairi. Hagunsa kuma ita ce ga tsarkinsa, amma wajen hatta wajen wanka da alwala sai ya fara da dama. In wanka, in alwala ne zai, sai ya fara da kafar da hannun dama. Idan wanka ne zai yi, sai ya fara da kwiɓin jikinsa na dama kafin ya yi kwiɓin hagu. To shi yasa ake so komai ka saba da dama, dan ka zamanto min ashabil yamin, wanda in ma abin nan za a yi suna cikin dama. Dan haka ko hanya ce ko layi ne aka zo ana yi, ga layin hagu ga layin dama, shiga na dama. saboda albarka kun san ma'anar dama al-yamin at-tayammun al-asalin larabci at-tayammun a cikin larabci shine neman albarka asalin ma'anar tayammun kenan at-tayammun wato karkata dama ma'anar sa a larabci neman albarka neman hagu kuma at-tasha'um champi ma'anar tasha'um wato rashin albarka rashin sa'a shine ma'anar tasha'um daga nan ne aka samu sham hagu at-tasha'um rashin wato rashin sa'a kenan so da haka komai zakai kai dama to wanda duk aka ba su littafin su da dama Allah yake fa ulaika yaqra'una kitabahu wadannan sune za su karanta littafin shi ha umqra wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya sai ce gashi ku karanta littafi na yaya ake idan mutun yaje ya ga result an bashi result yana gani yaga abin nan yaga distinction ya samu yaga distinction yana zuwa ba cewa ga result ina ba a karanta amma yayin da yaje an ce f me zai yi sai boye lam uta kitabiya haka Allah yake ya laitani lam uta kitabiya kai cewa ni ba a bani littafi na bani da result haka zai fada tun a duniya ma kenan wala yuzlamuna fatila wannan Allah ya tabbatar da adalcin sa ba za a tawaye musu komai ba yace wa man ka bai fadi wanda yake za a bashi littafin sa hagu ba saboda Allah ya fada a sauran ayoyi da dama amma sai ya fadi cewar sai ya fadi sifar su tun anan duniya da yanda za su zamanto in an yi tashin alkiyama wanda ya kasance makaho anan duniya ma'anar makanta anan makantar zuci makanta ga buran ganin tafarkin shari'ar Allah makanta ga barin ganin imani ya makance wannan ba ana nufin makantar ido ba wai waɗansu har suna cewar makafi wai wani makaho wai suna istihza'i da Sheikh bin Baz cewa wai ya zai da wannan aya ai makantar da ake nufi Allah ya ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur idanu ba su ne suke makancewa ba zuciya da take cikin kira da take cikin kira za su ne suke makancewa inda makaho zai zamanto tababbe Allah ya me Allah ya ce a cikin suratu abasa abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazzakka in Allah ya ce la'alla tabbaci yace ya bata fuska ya juya baya saboda makaho ya zo mata me zai sanar sheka cewar wa ma yudrika la'allahu yazzakka me zai sanar da kai cewa la'alla ana kaunar cewar mai neman tsarkaka ne mai tsarkake kansa ne kaga makaho an sifanta shi da cewa mai tsarkake kansa saboda haka makantar ido bata hana shi ya zamanto yayi makantar zuci ba shine wani yake cewa idza basaral qalbul muru'ata wattuqa fa inna amal aynaini laysa yadhiru idan wato zuciya ta ga mutunci da tsoron Allah to makantar idanu ba zai yi cuta ba to wanda yake makaho a zuci bai ga shari'a ba bai ga gaskiya ba fa huwa fil akhirati a'ma to shi a ranar lahira makaho ne ko kuma wannan sigar af'al tafdil ne ai fa huwa ashaddu umyan ya fi tsananin makanta wato makantar sa a lahira tafi nan wato imuwar da yake da ita makanta a duniya ita ce imuwa domin wanda bai sani ba haka yake kullun cikin imuwa yake duk wanda bai yadda da Allah ba duk wanda bai yadda da annabcin manzanni ba duk wanda bai yadda da ranar lahira ba cikin imuwa yake saboda haka sai ku karanta littafin the history of God the history of God na wannan matar Karen Armstrong kiga maganganun irin su Pascal madanda suke takam ake takama da su akan wato tunani da kwakwalwa da sanin geography da physics da geometry yake magana imuwar da suke ciki wannan magana ta sa kullun ina bana manta ka yake cewa idan mutum yayi tunani ya ga me ya kawo shi nan duniya ina zai je me yasa ma yake rayuwa irin waɗannan tambayoyin da ba shi da wani ansa gare shi inda yace sai kaga wannan mutum duk in mutum ya da yana da hankali ba zai iya bacci ba. Yace amma abin mamakin sai ya ga mutun yayi bacci, to me zai nuna maka a cikin wannan in ba imuwa ba? A cikin imuwa suke, imuwan da zai har kamata a ce ta sa mutun ba zai iya bacci ba. Mumini ko shine wanda zai kwanta yayi baccin sa hani'an mari'a. Saboda duk waɗannan tambayoyi da aka kasa, da suka kasa samun ansa a laboratory, Allah da manzansa sun bashi ansa. To yanzu abinda waɗanda suke cewa sun gano, masu cewa babu Allah, da suke nema su ɗauke samariya zuwa ga wannan hanyar, suna nema su raba ka da wannan sakina da tsamanina da kake ciki ya zuwa ga imuwa. To za su tune a ranar lahira, fa huwa fil akhirati a'ma, sun fi makanta. Imuwar su a ranar lahira ta fi wannan imuwar. Wa adallu sabila, kuma sun fi bacewa ga tafarki. Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu. Na'am.
كانوا ليخفرونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسونك خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا.
نعم. الله يقول وإن كادوا ليفتنونك حقيقة سو سن كسا su fitinshe ka, wato su afkar da kai cikin fitina. Anil ladhi auhayna ilayka, su afkar da kai cikin fitina gabarin abinda muka yi wahayi zuwa gare ka, wato na alqur'ani. Litaftariya alaina ghayra, domin ka kirkiri wani abu daban a gare a kanmu, wato abinda ba mu wahayi gare ka ba, su sanya ka ka kirkire shi, ka jingina shi zuwa gare mu. Wa idhan latakhaduka khalila, da ka yi haka da sun rike ka ba daɗi. Walaula an sabbatnaka, da ba dan mun tabbatar da kai ba ya Rasulullah, mun tabbatar da kai akan gaskiya cewa kai ma'sumi ne. Laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila, da ka kusa ka karkata zuwa gare su karkata yar kadan. Idan la azaqnaka bi'sal haya, da ka yi wannan karkatar kuwa, da mun ɗanɗana maka ninkin azabar duniya. Wa bi'sal mamat, da ninkin azabar lahira. Thumma la tajidu laka alaina nasira, sannan ba za ka samu mai taimako a kanmu ba a gare ka. Wato wannan yana daga cikin wato mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da Allah ya nuna da girmansa a wajen Allah. Allah ya ce kafirai sun yi bakin ƙoƙarinsu su karkatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kan ya bar abin da yake a kai ya dawo su haɗu a tsakiya. Waddu law tudhinu fayudhinun, Allah yana bayanin abin da kafirai suke cikin zuciyarsu ne fa, ba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba. Su abin da suka so kenan, sun so ka dan karkata, su ma su karkato. Suka ce ka zo mu haɗu ga baki ɗaya mu bauta ma Ubangijinka shekara ɗaya, shekarar mai zuwa kuma sai ka haɗu gabaki ɗaya sai a bauta ma Lata da Uzza da Manata da Hubal. Waɗansu kuma suka ce a'a, mu ma za mu yadda da kai, mutanen Ta'ifa kenan, amma ka ce Ta'ifa ma harami ce kamar yadda maka take harami, domin irin abubuwa da ake kawowa maka a rinka kawowa Ta'ifa. Saboda haka ba sai mun gangaro mun zo maka ba, mu za a rinka zuwa wajenmu. Idan kai haka, mun yadda da kai. Kaga shikenan kale Quraishi ka zo wajenmu, amma ga abin da muke so kai mana. Kowanne suka zo suka ce mu abin da muke so ka daina zagin iyayen gidinmu, mu za mu mai da kai sarki, ka daina ambatansu da mummuna, in ma kuma kuɗi ne za mu baka ka zamanto kafi kowa dukiya. duk irin waɗannan abubuwan Allah yana ba da labarin irin kokarin su da suka yi ne kan su sanya shi ya tashi daga abin da yake ya zo ga abin da zai biya masarran su. To sai Allah ta'ala ya ce wa idan lattakhaduka khalila, da kai musu haka sai su rike ka badadi al-khalil, wato aboki na musamman. To sannan sai Allah ya faɗi me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba, yace walaula an sabbatnaka, da ba dan mun tabbatar da kai ba, da ka kusa ka karkata zuwa gare su karkata kadan. Wannan ayar me take nunawa? Kusantar karkatar ma bai yi ba, ballantana ya karkata. Me yasa bai kusanta zuwa wajen karkata ba? Saboda Allah ya tabbatar da shi, da ba annabi bane, da irin kokarin da suka yi, da irin halin da yake ciki, da irin barazanar da suka yi masa, da irin uslubi bayan uslubi da suka bi, da tuni ya kusan karkata, da tuni ya karkata ba ma ya kusa ba. To amma sai Allah ya ce bai ma karkata ba, bai ma kusa ba, ballantana yayi. Saboda me? Saboda Allah ya tabbatar da shi, domin shine ma'anar laula a larabci, harfun tina'in li wujud, harfun da yake hana afkuwar abu saboda wani abu ya faru. Wato ya laula din da Allah ya ce ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai kusan karkata ba. Saboda me? Saboda an samu tabbatarwar Allah, an samu isma, Allah ne ya tabbatar da shi akan gaskiya. Saboda haka wannan ayar aka san yanda waɗansu suke fahimta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tunanin ya karkata ya zuwa ga ya yi abinda wato zai faranta ma Quraysh rai, suka nema daga gare shi domin maslahar addini, saboda kwaɗayinsa ga addini. A'a, wannan ko kaɗan ayar ba haka take nunawa ba. Allah yana bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kaɗan bai kusan karkata gare su ba, saboda Allah ya tabbatar da shi. To sannan sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana abin da yake wato narko ne ga duk wanda yake tunanin kirar ƙarya ga Allah. Idan la'azaqnaka, da ka karkata gare su, da mun ɗanɗana maka wato bi'fal haya, shine ninkin azabar rayuwa. Ya nuna kan cewar girman matsayi yana nuna girman uquba. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya nisa annabi lasunnaka ahadin minan nisa, yace ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adabu bi'fayn, duk wanda tazo da alfasha mabayyaniya daga cikin ku za a ninka mata azaba ninki biyu. Saboda matsayin su matan annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda wahayi yake sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da su, yana kwance tare da su, Allah zai saukar masa wahayi. Yana zaune tare da su zai ce ga Jibrilu yana yi miki sallama ya Aisha, ta ce alayka wa alayhi salam tara ma la nara, kana ganin abin da ba ma gani. To shi yasa saboda matsayin su Allah ya musu wannan narko, yace duk wanda ta aikata alfasha bayyananna daga cikin ku za a rubanya mata azaba sau biyu. To kuma shi yasa Allah madaukakin sarki a can ƙarshen suratul haqa yake cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin, yace da ya kirkiri wani wata magana wadda take a bar kirkira ya jingina ta zuwa gare mu, inji Allah, yace la akhadna minhu bil yamin, da mun kama shi da ƙarfi, thumma laqata'na minhu al-watin, da kuma mun yanke jijiyarsa ta cikin zuciyarsa, wadda take fitowa daga cikin zuciyarsa, babu wanda daga cikin ku wanda zai hana mu daga gare shi. To duk menene wannan? Me yaya za a yi? Kullun Allah yana ciyar da shi gaba, Allah yana ciyar da shi gaba, yana ƙara ƙarfafa al'amarinsa, yana ƙara ɗaukaka sunansa, yana ƙara yawan mabiyansa, yana ƙara bayyanar haskensa. Sannan a ce ya nemi Allah ƙarya, gashi kuma ga abin da Allah ya ce, da ya yi ma Allah ƙarya ga abin da Allah zai masa. Saboda haka an faɗa ne ba wai dan abu ne mai afkuwa ba, mustahili, saboda abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, saboda ni'imar Allah ba zai yi wannan ba. Amma domin tanazulan cewar ku lura mana ku yi tunani, tunda Allah al'adarsa cewa ko da annabi ne idan ya ƙirƙarya a gare shi ga abin da zai masa, to kuma gashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafi cikin aminci da daukaka da cikar ni'imar Allah saboda haka ya nuna kanta bai ma Allah ƙarya ba to haka zalika anan yace da yayi haka da zai bashi rubanyar wato rubun azabar duniya da rubun azabar lahira sannan ba zai samu mai taimako a kansa ba to sannan kuma Allah yace wa in kadu la yastafizunaka minal ard kuma hakika wannan fadin Allah ta'ala da yace wa in kadu la yaftinunaka wannan ba taukidi bane ba rantsuwa bace lam din nan ba lam din rantsuwa bace daliban ilimi da kuke karantawa wannan ita ce lam da ake ce mata al-fariqa wanda take zuwa tare da inna al-mukhaffafatu min as-saqila wa in tukhaffaf inna fasmu hastakan wal khabaru al-jumlatan min ba'di an wa khuffifat anna faqalla al-amalu wa talzamu al-lamu idha ma tuhmalu wa khuffifat anna faqalla al-amalu wa talzamu al-lamu idha ma tuhmalu wannan ita ce wannan lam din dan saboda kar ku dauka Allah yana karfafa abu ne yana taukidi ba taukidi bane Allah yana cewar wannan abin ya afu to sannan kuma Allah ta'ala yace hakika wa in kadu la yastafizunaka sun so sun kusata su girgiza ka min al-ard su girgiza ka su sanya ka wato ka su fitar da kai daga ƙasa wato su yi maka abin da zai takura maka su takura maka har ka bar makka li yukhrijuka minha domin su fitar da ita daga su fitar da kai daga gare ta al-ard anan ana nufin makka shine irin abubuwan da mushrikai suka yi dan su sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ba zai iya zama a cikin makkan ba fitilar ta shi ya barta wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila to idan ku suka yi haka to ba za su zauna a bayanka ba sai kadan ba za su zauna bayanka ba sai kadan in dai suka kore ka to ba za su zauna a bayanka ba sai kadan shi tace kira khilafaka wato a sabanin fitarka a sabanin kana zaune to suma a sabanin wannan to suma ba za su zauna ba ko kuma khalfaka ay wara'aka ba za su zauna a bayanka ba kamar yadda take a kira'an nafi da jumhurul qurra yace wa idan la yalbasuna khalfaka illa qalila a bayanka sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wannan ita ce al'adar waɗanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu cewa in dai mutanen annabi suka kore shi to halakar su ta zo wa qala alladhina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin kafirai suka ce ma manzanninsu wallahi sai mun kore ku daga garinmu ko kuma ku dawo ku ba addininmu sai Allah ya wahayi ga annabawansa za mu halakar da azzalumai to sunnar Allah kenan yayin da mutanen da aka aiko musu annabi suka ce za su kore shi daga tsakaninsu to halakar su ta zo ina dama abin da ya tsare su daga halakar yana cikin su wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim suna fita shi kenan kaga suna koran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga cikin makka shikenan halakar su ta zo kuma Allah ya fitar da su ya tattara dukkan manyan da Abu Jahal da Walid ibn al-Mughira da Umayyah ibn Khalaf da Rabi'ah ibn Amir dukkaninsu aka fitar da su gabaki ɗayan su aka je aka halakar da su a yakin Badr kafin ayi yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaga da sahabbai yace anan wane zai mutu anan wane zai kwanta anan wane zai za a dauki gawarsa dukkaninsu sai da ya nuna musu masari al-qawm wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina duk abinda kaji an ce al'adar Allah ce to doka ce kamar yanda gravity yake gravity al'adar Allah ce shine Hausawa suke cewa komai nisan jifa kasa zai dawo gravity kenan al'adar Allah ce sunnatullah ce to haka sunnar Allah take a cikin tarihin al'ummomi da tarihin annabawa in dai aka kori masu kiraye zuwa ga Allah daga garinsu to su ma waɗanda suka yi sauran ba za su zauna ba sai kaɗan ƙarshen su ya zo wannan sunnar Allah ce don haka mabiyan annabawa su ma suna da rabo a cikin wannan na kan cewar alherin ƙasa ya zamanto akwai masu hasken annabci suna yaɗa shi a cikin ƙasar idan aka hana yaɗuwar hasken annabci a cikin wannan ƙasa to halakar ƙasar ta zo dan haka kokarin a ce za a hana wa'azi ga waɗanda suke masu magadan wato annabawa shine zai kawo halaka a cikin al'umma, domin al'adar Allah ce jalla wa ala, kamar yanda wannan aya ta nuna. Za mu tsaya anan insha Allah, sai gobe kuma za mu karasa zuwa wa yas'alunaka anir ruh, akan nan za mu tsaya insha Allah, sai in Allah ya kai rayukan namu, ruhin namu zuwa ga wata shekarar, sai mu tashi akan ruhi insha Allah. Allah madaukakin sarki ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani. Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ya bamu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya, ƙarya ya bamu ikon nisantarta. Allah ya sanya mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah. Akwai mabukata da dama da suke cewa ai musu addu'a, musamman ƴan uwanmu mata. Akwai mata da yawa da suke tare da mu, waɗanda suke, waɗansu suna da yara kangararru, iyaye wato abin ya dame su, Allah ya shiri zuriyar mu baki daya. Akwai masu neman mazan aure, suna nan da dama, zawarawa suna neman mazan aure, Allah ya yassare musu. Mu wanda duk Allah madaukakin sarki ya bashi iko, duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi iko, sai ya bakin kokarin sa domin a taimaka ma bayin Allah. Sannan kuma waɗanda suke marasa lafiya, su ma Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya. Akwai wanda suka rasu, wanda suke cikin majalisin nan namu. Akwai wanda yake da badan rasuwar mahaifinsa ba da yana tare da mu, ya tafi saboda wan mahaifinsa wanda ya rike shi ya rasu, mutumin Sokoto ne. Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu. Akwai masu bukata musamman sha'anin abun hawa, a ramma malam Sa'idu, Allah ya yassare samun abin da yake wato zai kawo mana ni'ima a cikin rayuwa. Yana da ɗaya daga cikin abubuwa na larurar rayuwa abun hawa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yana daga cikin sa'adar mutum, Allah ya bashi dabba mara tusu, ya bashi abin hawa mara tusu. Shine dabba abin hawa wanda yake inji baya bugawa, wanda yake bashi da mushkiloli. To wannan duk yana daga cikin tafsiri da sa'adar duniya. Muna roƙon Allah ya bamu sa'ada a rayuwar mu, Allah ya bamu tsari, Allah ya bamu arziki mai albarka mai amfani. Yan kasuwanmu Allah ya ba su albarka a cikin kasuwancinsu. Manoma da suke ta kokarin noma, Allah ya sanya albarka a cikin wannan damuna tamu, ya sanya albarka a cikin girbin da za a yi. Abun nan da ake kokari na empower da samari suke, Allah ya yassare samarin mu samun damar waɗannan ayyuka waɗanda za a yi, ya yassare musu samun aikin, kuma ya sanya musu albarka a ciki. Allah ya bude kofofin falalarsa ga dukkan marasa aiki, sawa'un samari ne ko magidanta ko manya. Allah madaukakin sarki ya bude kofofin falalarsa a gare mu. Allah madaukakin, muna roƙon Allah madaukakin sarki, muna roƙon ka ya Allah ka sanya mu dace da lailatul qadr, ka sanya mu waɗanda suka samu rabo a wannan wata mai albarka, ka sanya mu cikin waɗanda suka samu tsantuwa daga wutarka, tsantuwa daga azabarka ya rabbal alamin. Allah kuma abin da ya saura a gare mu na waɗannan kwanaki na alkhairan da ka sanya a cikin su, Allah ka ba mu cikakken rabo a cikin sa. Ya Allah, dukkan abin da waɗansu bayina ka suka roƙe ka a cikin wannan wata na alkhairi, ko yalwar arziki, ko aminci, ko kwanciyar hankali, Allah ka ba mu cikakken rabo daga cikin sa. Abinda muka sani da abinda bamu sani ba na alkhairi, ya Allah ka ba mu shi, wanda yake magaggauci da wanda yake manisanci. Abinda kuma abinda yake na sharri, da wanda muka sani da wanda bamu sani ba, da makusanci da manisanci, Allah ka nisantar da shi daga gare mu. Allah, duk wanda suke neman al'ummar musulmi da sharri, Allah ka ije sharrin su daga gare su. Abubuwan da suke faruwa a kasashen musulmi baki daya na fitintunu, Allah ka amintar da musulmi daga fitintunun nan, musamman kasar Haramaini, Allah ka amintar da ita daga fitinu, Allah ka amintar da wannan kasa daga fitina. Allah, dukkan abin da zai kawo tashin hankali a wannan kasa, Allah ka kawar da shi. Allah ka amintar da musulmi a cikin Haramaini, Allah ka amintar da Makka da Madina daga dukkan sharri, Allah ka amintar da hanyar Hajji da Umra daga dukkan sharri. Allah, karka kawo abin da zai sanya Hajji da Umra ya gagara ga musulmi wannan al'umma ya rabbal alamin. Allah, ka tsare waɗannan kasashe namu. Allah, abin da yake faruwa a Yemen da Iraq da Syria da Sham da kuma dutsen Manbila da sauran kasashe da makiyaya musulmi suke fuskantar barazana, Allah ka ije wannan fitina, Allah ka maganta musu, Allah ka tsare jinanan musulmi, ka tsare dukiyoyinsu. Allah ka ba mu shugaban kasar mu lafiya, Allah ka ba shi lafiya ya rabbal alamin. Allah ka inganta mulkinsa, Allah ka bashe maki dukkan sauran shugabannin mu da gwamnoni da shugabannin hukumomi, kananan hukumomi da sarakunan mu. Allah, ka taimake su akan yin adalci da kyautata sauke nauyin da ka dora musu ya rabbal alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.